sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za ku iya kama mu a Alfa Radio dake Kumasi. Sannan za ku iya jin mu ta kanyar sadarwa internet a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan dare da fatan an sha ruwa lafiya yau Asabar 25 ga watan Mayu shekarar 2019 Zahra Abinu Fage ce tare da Ibrahim Kalmasi a Garba da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a cikin shirye-shiryen namu na yanzu za ku ji ƙarshen tattaunawar da wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta yi da Sanata Kabiru Ibrahim Gaya wato jagoran kwamitin mutum shida da majalisar dattawa ta nada domin gano irin abubuwan da suke wakana a filayen jiragen saman kasar Najeriya musamman ma filin jirgin Aminu Kano akan safarar kwayoyi sannan za a ji wani rahoto kan yanke hukuncin da kotun sauraron karan zabe ta yi cewa jam'iyyar PDP ita ta lashe kujerar gwamnatin Zamfara Daga bisani Ibrahim Kalmasi Garba zai gabatar mana da shirin sa na jawabai daga dattawa. Sannan muna tafe da labaran wasanni amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum mai saurare da fatan an sha ruwa lafiya ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya isa kasar Japan a wata ziyarar aiki ta kwanaki hudu wacce bayan ta za a yi abinda wani hadimin fadar White House ya kira wasu muhimman sanarwoyi. Kai tsaye Trump ya zarce zuwa gidan jakadan Amurka a kasar da yammacin yau din nan Asabar inda ya yi jawabi ga manyan 'yan kasuwan Japan. Ina fada cikin haƙaƙewa cewa dangantakar Amurka da Japan bata taba yin ƙarfi kamar yadda take yanzu ba bata taba yin tasiri kamar ta yanzu ba bata taba zama ta kuddakud kamar ta yanzu ba inji Trump yayin da yake jawabi ga shugabannin manyan kamfanoni ya ƙara da cewa wannan lokaci ne da marmarin cinikayya tsakanin waɗannan ƙasashe biyu ya kamata a ce an yi amfani da wato an dau wannan damar. Trump yayi fatan Amurka da Japan za su cimma wata sabuwar yarjejeniyar cinikayya ba da daɗewa ba da alamar Prime Minister Japan Shinzo Abe wanda ya so yayi kusa da Trump sosai. Na fifita shagulgula da ɗauke-ɗauken hotuna a wannan ziyarar da gangan don ya karkatar da hankalin jama'a daga batutuwan da shi da Trump za su tattauna a kai. Mutanen biyu sun wato tattauna sau fiye da 40 wanda ba kasafai ake yin hakan ba a cewar fadar White House ta Amurka. An rantsar da shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa a bainar sauran shugabannin kasashen yankin da sauran jama'a masu yawan wajen 30,000 a yau dinnan Asabar a Pretoria babban birnin kasar. Na yi farin ciki da saduda da amanar da kuka danka mani inji Ramaphosa wanda ya kara da cewa kuma ina sane da irin kalubalen da kasar mu ke fuskanta. Amma kuma na kwana da sanin cewa mutanenmu na cike da fatan ganin fiyayyar makoma wato ta samu. Ramaphosa ya hau gadon mulki ne bara bayan da aka tilasta ma mutumin da ya gada Jacob Zuma yin marabus sanadiyar tabargaza iri-iri ta almundahana ciki har da ta yin amfani da wajen dala miliyan 20 na gwamnati wajen gudanar da gyare-gyare a rukunin gidajen sa. Saboda sanarwar shirin ajiye aiki da shugabar Burtaniya mai ra'ayin riƙau Theresa May ta yi jiya Juma'a, yiwuwar Burtaniya ta gudanar da babban zaɓe a wannan shekarar ya daɗa zama kusan farilla a cewar masu nazarin al'amura da wasu 'yan majalisa. wannan na iya ƙara janyo rashin tabbas ga kitaccen shirin ƙasar na ficewa daga tarayyar Turai. Yan sa'o'i bayan da ta kammala sanarwar cike da ƙwalla, yan majalisar dokoki masu sassaucin ra'ayin riƙau waɗanda ke son au Burtaniya ta ci gaba da zama cikin tarayyar Turai, au ta ci gaba da hulɗa ta kudda ita, sun yi gargaɗin cewa ba su da zaɓi illa su goyi bayan duk wanda ya gaje ta, ko da ko Boris Johnson ne tsohon sakataren harkokin waje kuma mai yin komai gaban sa gadi a siyasance, wanda kuma ke da goyon bayan da dama daga cikin ɗan ɓangaren jam'iyyar su mai ra'ayin riƙau ɗin da ke son Burtaniya ta fice daga tarayyar Turai. To kada fa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jami'ai a yammacin Indiya sun ce mutane akalla 19 sun mutu a wata gobarar da ta tashi jiya jama'a a wata cibiyar koyarwa da ke birnin Surat na jihar Gujarat. Ɗaliban sun rasa rayukansu ne saboda wutar da kuma durowa da suka riƙa yi daga ginin, inji jami'in kwana-kwana mai suna Deepak Saptali yayin da yake zantawa da kafar labarai ta Faransa AP. Kafar labaran ta AP ta ce ana kuma jinyar ɗalibai fiye da dozin saboda ƙuna ko shaƙewa. Prime Minister Narendra Modi, wanda ɗan Gujarat ɗin ne, ya ce yana mai matuƙar baƙin ciki da alhinin wannan haɗarin na gobara.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya, kwamitin mutum shida da majalisar dattawa ta nada a ƙarƙashin jagorancin Sanata Kabir Ibrahim Gaya domin gano irin abubuwan da suke wakana a filayen jiragen saman ƙasar, musamman ma filin jirgin Aminu Kano a kan safarar ƙwayoyi. A ci gaba da hira ta musamman da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta yi da Sanata Kabir Gaya, inda ta tambaye shi kamar haka:
a lokacin wannan binciken, waɗanne jirage ne kuka gano waɗanda ke sufuri a Najeriya da laifin safarar ƙwayoyi, kuma me za ku yi a kansu?
Ai, ba a samu laifi ga jirgin Azar Airlines ba, misali da suke tafiya Saudi Arabia, ba samu masu jirgin Saudi Arabia suna dauka ba, ba samu jirgin Max Air na daukar kwaya ba, ba samu jirgin Dan Kabura na daukar kwaya ba, ba ma an samu jirgin Egypt Air na dauka, kuma waɗansu sun ce an taɓa kama ma na jirgin Ethiopian Airlines wanda kama na yanzu. So da kuma ga su masu wannan airline din su, misali musamman Ethiopian Airlines, cewa lalle hakkin su ne da aka sa kaya su dauki kayan su, da karan da ka karbi tag na passenger, to kayan nan naka ne sai har ka kai masa garin da zai dauka. Idan hanya kara masa kaya, to laifin masu jirgin sama ne, su ma suna ci masu laifi. A su ma immigration muna ga ba su ya babu dalilin da su ma kenta ce sun taimaka mana, misali an zo an kai kara ita NDL ta kai kara kotu, an kama mutanen nan kuma an bele su, kuma har wani ma a ci ya bar kasar, kaga kenta ce akwai alaka da su NDLE da kuma immigration, cewa ga wani mun kai ƙarar su kotu kuma akan ƙwaya ne ko akan wani abu, da Allah ko da alƙalin ya yi son kai ya sake su, to ku kuma ku tare su kasa bar ƙasa, in kun gonzo ku kwace faso su kwana su fita. To kaga wannan ba haka ba, har aka samu wani a cikin wayannan mutum shidan nan, ɗaya ya zo da faso din sai ya fita gaba a Aminu Kano Airport, ta gaba ya sute hawo jirgin ya tafi Saudiya. Kaga wannan abin tashi hankali ne, abin takaici. So da
ya tafi Saudiya a matsayin ya gudu kenan, ko dai a wanda ya belin shi zai iya dawo da shi?
Duk in ya ma gudu, to wanda ya belin shi za kama dai kenan. Amma kuma ai abin mamaki, me ma zai kai shi kasar da ake zargin sa shi an kai kwaya, inda ba zai karbi kwaya shi ya sayar da ita wani wajen ba. So da haka wajibi ne kasan mu da kara da wato da daure jikin mu, don mu dauki matakin zamu kare mutuncin Najeriya. Kuma da President Bariki ta kokare ga an gyar abubuwan nan, ya kamata ma'aikata masu taimaka mu su taimaka mana, saboda sun yi aikin su a yadda ya kamata.
To yanzu kwana nawa za ku yi kuna wannan binciken kafin ku ba da rahoto?
Muna so ta miki cewa zamu gama abin nan kafin rayuwar wannan majalisa ta kare ta 8, dan ba za mu jaye zuwa majalisa ta 9 ba. In ka je majalisa ta 9 zamu sabo abu, to a cikin wannan yan kwanaki zamu gama, zamu submit report namu zuwa majalisa, kuma ta yanke shawara lokacin na kafin mu rufe insha Allah.
duniya kasa ne ya uwa ne ya uwa ne ya uba ne ya kasa ne ya ya duniya uwa ne ya uba ne ya kada tayi.
A gaida Madina Dauda a tattaunawar su da Sanata Kabiru Ibrahim Gaya. A wani al'amari da yayi tasiri a sauran shari'un zabe da suka gudana a gaban kotunan Najeriya, shugaban hukumar zabe Farfesa Mahmud Yakubu ya zartar da hukunci cewa jam'iyyar PDP ce ta ci kujerar gwamnatin jihar Zamfara. Adan haka wakilinmu a Abuja Nasir Adamu El Hikaya ya shirya mana wannan rahoton.
Yanzu dai dan takarar babban jam'iyyar adawa PDP a jihar Zamfara Bello Matawallan Maradun ya zama sabon zababben gwamnatin jihar Zamfara.
In compliance with the Supreme Court judgment, the commission has now determined the winners of the elections in Zamfara state as follows. Governor Bello Muhammad Matawalle.
Nan shugaban hukumar zabe ne Farfesa Mahmud Yakubu ya bayyana haka bayan taron nazarin hukuncin kotun koli da hukumar ta yi da ya kai ga ayyana dukkan kuri'un da APC ta samu a matsayin waɗanda ba su da amfani. Kakakin hukumar zaben Aliyu Bello ya yi ƙarin bayani.
Wani abu da aka duba shine ai idan in aka duba da ita hukuncin Supreme Court ce ta yi a matakin gwamnati idan ya cika ka'idojin zama gwamnati. Wannan zabe da aka yi an riga an faɗi sakamakon shi amma tun daga ita Supreme Court ce ta yi dukkan kuri'un da jam'iyyar APC ta samu ba su da tasiri. Don haka hukumar zaɓe abin da sai ta aiwatar da sake kidaya na kuri'un nan ta yadda wato sake bin jadawalin kuri'un ta yadda ta tsani duk abin da kuri'ar da duk abin da jam'iyyar APC ta samu aka yi wajarar da shi sannan aka yi bitar abin da yake a ƙasa wanda yake nuna cewa dan takarar jam'iyyar PDP a matakin gwamna wato Bello Muhammad Matawalle da mataimakinsa Madi Aliyu Gusau sun suka yi nasarar lashe wannan zaɓe da aka gabatar.
Alhaji Aliyu Bello, wannan nasarar ta hukumar zaɓe ne koko ta kotu ko ta waɗanda aka ba wa nasara yanzu?
Proses ɗin ne ya yi nasara gabaki ɗaya. Jimlar kowa a cikin al'amarin nan yana da biyayya ga umarnin kotu. Ita kotu ta yi aikin da ya dace da ita kuma zaɓe ta yi biyayya bisa wannan umarni. Da haka nasara ba ta tsaya akan wani gefe guda ɗaya ba, nasara ce ta nuna inganci da wato nagartar demokradiyya a ƙasa.
A ranar Litinin ɗin nan hukumar zaben za ta mika takardar shaidar nasarar zaɓe ga Matawallan Maradun. Kazalika PDP ta lashe dukkan kujerun majalisar dokokin jihar in ka ɗebe guda ɗaya da wata sabuwar jam'iyyar adawa National Rescue ta samu. Wacce sanata Sa'idu Dan Sadau ke jagoranta. Gwamnatin jihar Zamfara mai barin gado ta Abdulaziz Zari ta ce ta amince da sakamakon hukuncin kotun da ya ayyana kuri'un da ta samu a matsayin marasa amfani.
Sunana Alhaji Sani, gwamna jihar Mamaru kuma mataimakin jam'iyyar APC na Zamfara ta tsakiya a jihar Zamfara. Mu a jam'iyyar APC ta jihar Zamfara mun dauke shi matsayin abin da Allah ya kawo muna, kuma mun yi imani da babu wanda sai kawo muna wannan in ba Allah ba. Da mu da iyayen gidanmu dukkan mu aminta da wannan, muna roƙon Allah shi sa haka shine mafi alfairi gare mu da kuma jihar Zamfara ga baki daya.
A sanarwa daga mai bawa gwamnan shawara kan labaru Ibrahim Dosara, gwamnatin ta ce ta yi bakin kokarin samun nasara har matakin ƙarshe amma Allah bai nufa ba, da aka ta dau hukuncin kamar yadda Allah ya hukunta. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Masu saurare, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon ya ce karfe 4 na yamma da minti 43 ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. To, kamar yadda aka saba sharar fagen, ga gogar naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Regarding Governor Emefiele, I have overwhelming evidence.
Bayan zargin gwamnan babban banki Emefiele da mai kwarmato George Uboye kan karkatar da fiye da dala biliyan 28, yan sanda sun yi awon gaba da mai kwarmaton yayin da Emefiele ya samu wa'adi na biyu. Shugaba Buhari ya ce ministocinsa za su ci gaba da aiki har jajiberin rantsar da shi karo na biyu. Duk da shugaban na magana ne a taron bankwana da ministocin, jihohi na ci gaba da ayyana kuɗin kujerar aikin yajin bana fiye da naira miliyan 1.5. Ɗaya daga sakatarorin hukumar Alhazan Usman Gurama ya ce rashin tallafin gwamnati ya kawo cikas.
Inda gwamnati za ta ci gaba da ba tallafin da ake bayarwa din, watakila zai dan rage kuɗi.
A wata zanta, shugaban hukumar Barista Mukhtar ya ce akan ma dawo da alhazai kuɗin ɗawainiya in ba a yi musu ba.
Abin na'ura ne mai sanyi kawai a Arafa, bai sanyi ba sosai. Kuɗin wannan na'urar da bai sanyi ba sai da aka dawo da alhazan Najeriya kuma aka ba jihohi domin su mai da mu kowane alhaji kuɗinsa.
Rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya na nuna kashi 24 cikin ɗari na 'yan Najeriya na ba haya a fili ko a bayi marar inganci. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To yanzu bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su saki ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Sheikh Hallur Abdullahi Maraya daga garin Kaduna da kuma Rabaran Danjuma Adamu daga Kanan Dabo. Ga Sheikh Hallur Maraya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآل الطيبين الطاهرين والصالحين جميعا حقا قدر القدر العظيم السلام عليكم متن أريوتشن نيجيريا وأند الله سبحانه وتعالى مسا البركوكي ماسياوا إذا كانت نيجيريا كسائر الله يمتع البركة متن ماسياوا wato fiye da mutum miliyan 170 amma idan mu ce duba sai ga arewacin Najeriya ya fi samun kaso mai yawa bayan haka zaka ga Najeriya in ka duba zaka ga kasa ce wacce take da fadin murabba'in kilomita 923,768 amma fiye da kashi 71 na wannan fadin kasa da Allah yawa Najeriya zaka ga cewa abu ne wanda za a iya noma shi wato in an noma na ba a can da yi ba wato zaka ga a wancan bangare wannan abu yayi duk duniya ba wanda take da wannan kamar Najeriya to in ka duba sai ka ga fiye da kashi 70 kuma daga cikin 100 na kasan noman nan da Allah subhanahu wataala ya azurta Najeriya yana are sai dai babban abin takeici sai ka ga cewa wato yankin da Allah ya mishi arzikin nan mai yawa na jama'a da kuma cewa yawan fadin kasar Najeriya ya a arewacin Najeriya din ne sannan gashi kuma in ka duba to jan bangaren shugabanci zaka ga cewa yankin arewa ne yafi samar da shugabannin kasa da suka fi dadewa suna mulki to idan mu ke duba ga shugabanci ga fadin kasa ga yawan jama'a to bi dace a ce arewacin Najeriya ya samu halin da ya samu kansa ba a yanzu na tashin tashina rashin kwanciyar hankali sannan gashi kasar Najeriya tana dauke da mutane fiye da miliyan 100 wanda suke cikin talauci wanda ba sa iya samun akalla dala guda a rana to sai ka ga mafi yawan waɗanda suke da rashi a ƙasar mu ta Najeriya suna arewacin Najeriya ne to babu yankin da kenan yafi kamata a ce ya sami kwanciyar hankali ya samu lumana domin ba abin da za a samu ci gaba a kowane yanki a duniya matukar yankin nan ba shi da zaman lafiya zaka ga yanki ne wanda ake yawan samun tashin hankali tsakanin mabiya addinin Krista da mabiya addinin Musulunci ko da yake alhamdulillah wannan abu ya dade ba a samu irin sa ba a wannan yanki na arewacin Najeriya din to sannan ga yankin yana fama da wani abu wanda yake shi bai san Krista ba bai san Musulmi ba bai san ma wanda ba shi da addini ba wato matsalar ta'addanci din nan da ke faruwa musamman a yankin arewa maso gabas sannan za ka ga ga sace jama'a sannan ga fiye da mutum miliyan 2 wanda aka raba su da wurarensu na zama wato suna tsuguna yanzu a sansanin da ake kira sansanin 'yan gudun hijira sannan ga fyaɗe da 'yan ta'addan suke yi abubuwa dai marasa kyau Allah subhanahu wataala ya mana maganinsa
shima Rabaran Danjuma Adamu ya ce
ina yi wa al'ummar arewacin Najeriya sallama ina mai farin ciki da fatan alheri da 'yan uwanmu musulmi da wannan wata mai albarka wata na Ramadan yadda ubangiji Allah zai karbi dukkan ibadu waɗanda suna ita wajen keɓe wannan wata mai albarka domin miƙa kai ga Allah ina mai fatan cikin wannan wata mai alfarma za su ci gaba da yin addu'a domin ƙasarmu Najeriya saboda zaman lafiya bayan haka ina mai farin ciki yadda ubangiji Allah ya sa aka yi zaɓe a ƙasarmu Najeriya aka gama lafiya kiran da zan yi ga mu al'umma ta Najeriya shi ne idan an zaɓi shugaba abin da ya kamata mu fara yi masa na farko shi ne addu'a yadda ubangiji Allah zai ba shi ikon cika alƙawura waɗanda ya yi musamman a yanayi na irin shugabanci na kasar mu da aka yi ko ake yi na batun cin hanci da baba kere da rashawa da ta cika al'umman mu littafi mai tsari ya haramta a addinin Kirista kenan ya haramta cin hanci da rashawa maganar Allah ta ce karbar hanci da rashawa yakan toshe basirar shugabanni wannan ya zama kamar wata al'ada ce a kasar mu to a cikin yanayi da shi Jawar Buhari ya dauka abinda za mu yi masa shine mu yi masa addu'a yadda Ubangiji Allah zai bashi iko yayi abinda ke gaskiya kamar yadda ana kirari a takensa cewa shi mutum ne mai gaskiya to bari yadda za mu yi masa addu'a idan ba tare da taimakon Allah ba wannan gaskiyar ba zai iya cika ta ba bace haka mu kanmu kuma yan arewa ko yan Najeriya mu bashi hadin kai wannan lokacin abinda yake ba mu damuwa a cikin kasar nan shine boye gaskiya wanda yake so ya dan kwatanta gaskiyar kuma sai ya zama ana kiyansa to mu bashi hadin kai domin ya gama shugabancin sa lafiya wannan shine babban abin da zamu bayan haka game da zancen tashi-tashin hankula da muke samu a cikin kasar nan dukkan wata ibada bari mu sani cewa ba ta iya ci gaba ba ta yiwa in ba zaman lafiya mu da muke kirsa ibadar mu ba za ta iya samun kwanciyar hankali ba idan ba zaman lafiya kullun kana cikin ibada kana da mai zai ji idawo haka su da suke musulmi duk lokacin da za su yi sallah idan ba zaman lafiya cikin rawar jiki da fatuwar gaba ake yin ta Allah yana bukatar mu nasa gaban sa duk lokacin da zamu bauta masa to kiran da zan yi ga mu ƴan Najeriya cikin irin wannan tare da hankali mu kwantar da hankalin mu an nuna mana cewa duk abin da zaman lafiya bai kawo ba rashin zaman lafiya ba zai kawo shi ba duk abin da kwanciyar hankali ba ta kawo ba rashin kwanciyar hankali ba zai kawo shi ba dan haka idan ma akwai wata damuwa tsakanin wani da wani ko a tsakanin wata al'umma da wata al'umma ko tsakanin wani jinsin mutane da wani jinsin mutane akwai shugabanci na gaba akwai hukuma tun da yake doka tana nan akan kowa bari mu kai wa hukuma ita ke mulki da mu kamar yadda littafi mai tsarki Roma sura 13 aya 1 ta ce dukkan mulkoki da muke iya ganin su sanyayyu ne daga gurin Allah kuma mai gaskiya baya tsoron hukuma an kafa hukuma domin marasa adalci to bare mu dauki mataki na kaiwa hukuma damuwar mu
haka to nan muka kammala shirin mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana
to madalla yanzu kuma sai labaran wasanni amma a takaice
wasanni a takaice
Wasanni na nuni da cewa mai horar da ƴan wasan kungiyar kwallon kafa ta Manchester City ta Ingila Pep Guardiola na kan hanyar sa ta komawa kungiyar Juventus ta kasar Italia domin maye gurbin kocin kungiyar Massimiliano Allegri a ranar 4 ga watan Yuni mai zuwa a cewar wata jaridar wasanni ta Give Me Football Tunida kocin ɗan kasar Spain ya amince da kwantiragin shekaru 4 da Juventus din akan kuɗi euro miliyan 24 a shekara Guardiola mai shekaru 48 ya soma aiki ne da City a shekara ta 2016 inda ya jagorance ta talashe gasar Premier sau biyu a jere tare kuma da kafa tarihin lashe dukkan manyan kofunan gasanni uku na Ingila a wannan kakar wasannin a wani labarin kuma mai horar da ƴan wasan kungiyar Chelsea ta Ingila na fuskantar barazanar rasa aikin sa duk da yake kungiyar na jiran sakamakon wasan karshe ta gasar Europa League da zata fafata da Arsenal kafin ta yanke hukunci akan makomar kocin to sai dai an ruwaito cewa tuni da tsohon kocin Real Madrid Julian Lopetegui ya gana da shugabannin Chelsea din domin yiwuwar maye gurbin Sarri Lopetegui dan shekaru 52 ya kasance ba aiki tun daga watan October shekara ta 2018 sa'ad da Real Madrid din ta sallame shi a dalilin lokacin da shi kuma Sarri ya kasa lashe kofi ko daya da Chelsea din duk da yake yana da sauran dama daya a wannan kakar wasannin a halin da ake ciki kuma kungiyar ta Chelsea ta bayyana wa kungiyar Real Madrid ta kasar Spain cewa idan har tana son sayan dan wasanta Eden Hazard to lalle ne za ta biya kudi har fan miliyan 130 kungiyar Madrid ta rike tana zauracin dan wasan yayin da rahotanni suka bayyana cewa shine ma babban cinikin da take muradin yi kuma shirye take ta biya ko nawa ne domin ta mallaki dan wasan rahotanni sun ce Madrid din ta yi tayin dan wasan akan fan miliyan 86 to amma Chelsea ta kafe akan sai fan miliyan 130 shararren dan wasan kungiyar Barcelona Lionel Messi ya zargi yan wasan kungiyar da sakaci a kashin da kungiyar ta sha a hannun Liverpool a wasan kusa da ta karshe ta biyu ta gasar zakarun Turai Liverpool din ta lallasa Barcelona da zanzurutun ci 4 da nema a wasan na biyu na gasar wanda ya fitar da ita daga gasar ta zakarun Turai Messi ya bayyana cewa wannan ne al'amari mafi muni da ya taba fuskanta a zaman sa na captain din kungiyar Murtala Faruk Sanyinna muryar Amurka a Sokoto Nigeria
Albarkacin watan azumin Ramadana ga wannan sakon
Sunana Usaini Salus a gaskiya azumi alhamdulillah wani abu ne wanda dukkan musulmi ya kamata ya murna da zuwan shi saboda shi wani abu ne wanda daga shekara sai shekara wanda yake shi na farin ladan kuma a cikin shi abinda ake samu gaskiya akwai lada kuma sannan yin shi yana hana mutun yin wasu alfasha wanda kamun azumin wani zaka ga yana yin su amma azumin yazo sai kaga mutun ya kame kuma sannan shi wasu lada ne ake samu a ciki na musamman wanda Allah ma ya ce shi ya san abin da zai ba mai azumi lada shi ba ta da adadi dan haka duk lokacin da Ramadan ya riske ni a shekarai ina kokarin in ga nayi abubuwa da kirki wanda suke na ibada ne da na farilla da na sunna domin in ga na samu na cimma abin da nake nema a wannan shekarai saboda akwai hadisin da annabi ke cewa idan mutum Ramadan ya wuce ba a gafarta mishi zanuban shi ba to wannan mutum yayi asara to dan haka nake gani idan Ramadan ya zo to mutum ya dage da ibadu musamman karatun alkur'ani ana son mutum ya yawaita yin shi da tasbihi a ciki
to ya sunan malam
sunan malam Isa tasirin azumi a gare mu musulmi yana da muhimmanci saboda yana hana mu aikin alfasha ko zaka aikata wani aikin alfasha insha Allah da ka tuna kana azumi to da yadda Allah ba zaka aikata abin ba azumi ya zama mu ibada wanda muke yin ta muna jin dadin ta
ko da kuke yanayi na nan Lagos ya kuke ji da azumi
alhamdulillah muna azumin mun mu lafiya lau saboda ya kasance ko kaman mu da ke zaune muna sana'a a duk wanda ko wata mace za ta zo ta nemi ka da labari da ka ce mata kana azumi insha Allah za a ce a yi hakuri na mun ce kuma insha Allah kai ma ba za ka biya mata ba ku yi wasu manganu wanda ya zama na ya kasance kuna ba kuma zai hana ka daga kai ka riga kalle-kalle ka riga kallon ka kallon insha Allah za ka nuna dai azumi kake
kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma wannan karin a takaice
Wata kace shugaban Amurka Donald Trump ya isa kasar Japan a wata ziyarar aiki ta kwanaki hudu wacce bayan ta za a yi abin da wani hadimin fadar White House ya kira wasu muhimman sanarwoyi. An rantsar da shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa a bainar da sauran shugabannin yankin da sauran jama'a da wasu wato mutanen kasar da suka kai wajen 30,000 a yau dinnan Asabar a Pretoria babban birnin kasar. Saboda sanarwar shirin aje aiki da shugabar Burtaniya mai ra'ayin riƙau Theresa May ta yi jiya jama'a yiwuwar Burtaniya ta gudanar da babban zaɓe a wannan shekarar ya daɗa zama kusan farilla a cewar masu nazarin al'amura da kuma wasu 'yan majalisar dokoki. Jami'ai a yammacin India sun ce mutane akalla 19 sun mutu a wata gobarar da ta tashi jiya jama'a a wata cibiyar koyarwa da ke birnin Surat na jihar Gujarat. Cibiyoyin leken asirin tsaron ƙasa na Amurka za su ba da haɗin kai ga sabon binciken da ma'aikatar shari'ar Amurka ke shirin yi kan koshin jami'ai sun wuce gona da iri. Sun kuma gudanar da leken asiri kan kwamitin yakin neman zaben Trump na shekara ta 2016.
To masu sauraro baki daya abinda ya sawwaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da Solomon Abbo da ya hada shirin ya kuma bada umarni da injiniyan mu na yau Kit Ni Zahara Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.